Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yau 28 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun tarayya a Abuja, Najeriya ta hana belin tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari da wasu mutane shida. Za ku ji dalili. Idan muka leƙa jihar Anambra da ke kudancin Najeriya, koyaya ta kaya a yau Litinin bayan da sabuwar gwamnatin Farfesa Charles Soludo ta yi kira ga jama'a da su yi watsi da umarnin zaman gida, wato wanda 'yan kungiyar IPOP suke tilasta wa mazauna jihar ki a kowace ranar Litinin.
Yanzu gaskiya mutane suna kasuwan jizo a ofisun kasuwa da sauransu, amma akwai yaro na da ya je makaranta ya dawo yake ba makaranta, kowa yana tsoron kare su fito sun hadu da abin da bai sani ba. Mutane sun riga sun tsorata gaskiya ba a fitan aiki.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar, da kuma labarin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina shi ma zai shigo mana da shi. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ka cika kun labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare, kuma suka yi kira ga ƙungiyar da ta sake buɗe makarantu wa mata ba tare da ɓata lokaci ba. Mambobin kwamitin sulhun sun ƙara jaddada 'yancin samun ilimi ga duk 'yan ƙasar Afghanistan ɗin da ya haɗa da 'yan mata, bisa ga bayanan Majalisar Dinkin Duniya a jiya Lahadi. A satin da ya gabata ne Taliban ta janye sanarwa da ta yi na cewa za a buɗe manyan makarantun 'yan mata. Suna masu cewa za su ci gaba da zama a rufe har sai an bullo da wani tsarin da ya dace da shari'ar musulunci kafin a buɗe su. Amurka ba zato ba tsammani ta soke ganawar da za ta yi da Taliban a Doha da aka shirya yi don magance manyan matsalolin tattalin arziki, saboda wannan shawara da ta yanke a cewar jami'an Amurka a ranar Juma'a. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ɗiyocin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko, yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da ɓata lokaci ba, abinda Zelensky ya ce kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. Ya ƙara da cewa akwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na gani ido a Turkiya. Wannan ba abu ne maras kyau ba, bari mu ga sakamakon. Tun da farkon jiya Lahadi, a wata hira da 'yan jaridun Rasha, Zelensky ya ce a shirye Ukraine take ta zama 'yar ba ruwana a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar zaman lafiya, idan hakan ya zo da tabbaci daga ɓangare na uku, sannan aka kaɗa ƙuri'ar raba gardama a kai. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya zayyano wani makusancin Zelensky na cewa Turkiya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da za su iya zama masu tabbatar mai kirin tsaronta. Turkiya tana shirin karɓar waƙoncin sabuwar tattaunawar. 'Yan majalisar dokokin ƙasar El Salvador sun ayyana dokar ta ɓaci kamar yadda shugaba Nayib Bukele ya buƙaci su yi, wanda hakan ya ƙara ƙarfin 'yan sanda da kuma tauye 'yancin jama'a, yayin da ƙasar ke fuskantar ruruwar zubar da jini da yake da alaƙa da ƙungiyoyin daba, wanda ya sanya rasa rayuka da dama cikin kwanaki biyu. Wannan ƙaramar ƙasar ta yankin nahiyar Amurka ta tsakiya ta sha fama da rikice-rikicen ƙungiyoyin daba. 'Yan sanda sun ba da rahoton kashe mutane 62 a ranar Asabar kaɗai, da wasu guda 14 a ranar Juma'a. 'Yan sanda da sojojin ɗauke da bindigogi kuma sanye da kayan kariya sun yi sintiri kan tituna jiya Lahadi, yayin da Majalisar Tsaro ta sanar da kame akalla mambobin ƙungiyoyin daba 400 daga Mara Salvatrucha MS-13 da Barrio 18 da ake zargin su haddasa rikice-rikice a ƙasar. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar daba, ba kuma za mu gajiya ba har sai mun kama waɗannan masu laifin, kuma an musu hukunci, bisa ga lafazin 'yan sandan farar hula na ƙasa a shafin Twitter. Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin, bayan ya gana da sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken. Barrett, wanda ya gana da Blinken a birnin Kudus a jiya Lahadi a gefen taron koli mai tarihi na jami'an diplomasiyar Isra'ila da na Larabawa, yana cikin koshin lafiya kuma zai ci gaba da aikin shi daga gida kamar yadda aka tsara bisa bayani daga ofishinsa. Haka kuma a jiya Lahadi ne Bennett ya ziyarci garin Hadera a arewacin Isra'ila bayan da 'yan bindiga suka harbe 'yan sanda biyu a wani hari da 'yan ISIS suka dauki alhakin kaiwa. 'Yan sandan sun ce jami'an yaki da ta'addanci da suke kusa suka kashe 'yan bindigar, waɗanda jami'an leƙen asirin Isra'ila suka gano a matsayin Larabawan Isra'ila ne da suke aiki wa kungiyar ISIS.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wata babbar kotun tarayya a Abuja, babban birnin Najeriya karkashin jagorancin mai shari'a Emeka Nwite, ta kyamancewa da bukatar bada belin dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato DCP Abba Kyari a zaman da ta yi a yau Litinin. Wannan shine karo na uku da kotun take kin amincewa da bada belin Kyari da wasu mutane shida da hukumar NDLEA ta shigar da su kara a gaban kotu kan zargin safarar miyagun kwayoyi. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana.
Daga ranar 29 ga watan Yulin shekarar 2021 ne labarin alakar DCP Abba Kyari da dan damfarar nan ta yanar gizo Abbas Raymond da aka fi sani da Hush Puppy ya mamaye kafafen yada labarai, lamarin da shi Kyari ya musanta batun tar da karin bayanin cewa a shekarar 2019 ne Abbas ya tuntube ofishinsu don karar wani da yayi barazanar kashe iyalinsa. Babban daraktan yada labaran hukumar NDLEA Femi Babafemi ya tabbatar da hukuncin babbar kotun yana mai cewa DCP Kyari da sauran waɗanda ake zargin sa da su na tsare a gidajen gyara hali na Kuje da Sileja zuwa ranar 28 ga watan Afrilu da za a koma kotu
Kuje a Sileja presence the 28th of April.
A bangaren lauyan DCP Abba Kyari kuwa ga ƙarin bayani.
Na Barisa Hamza ni gudan sanin ina ɗaya daga cikin tawagar lauyoyi da suke kare Abba Kyari. Isan hukuncin kotu ba wanda zai gardama da shi kuma abinda tazartar dole za mu iya mu yi mu baya ba DCP Kyari ba kawai da shi da tsohon mataimakin shi Sodi Jeuba. Wato dalilan da shi alkali ya dogara da shi shine akan cewa idan an bar su a beli za su iya kamar interfering with the investigation na farko. Na biyu, wai akwai ɗaya daga cikin 'yan sandan da ake nema shi ma ya gudu baya nan. To wannan dalili sun kafa hujja da shi akan cewa su ma za su iya bin sahun wannan dan sandan da ya gudu. Kuma da cewa wai DCP Abba Kyari su mutu a Amerika tana neman sa ruwa a Jollof, wannan zai ƙara kafa ba wasu guya da zai zo kotu ba. Su sun kafa hujjoji su da wadda amma mu a damu fahimta ba sai lokacin sa duk wannan hujjoji ne wadda ba gamsassu ba. Idan da a ce zai yi shiga gurbin binciken da su NDLEA suke yi, ai da sun tafi yayi shi da kansa ba ya kawo kanshi wajen 'yan sanda da kuma su 'yan sandan ne da kansu suka dauka suka mika shi. Kuma tunda mika shi a matsayin doka ta nuna cewa shi ba mai laifi bane, he is presumed innocent.
Shi ma barista Haruna Magashi ya yi karin bayani a game da shari'ar DCP Kyari.
Ki al'amarin beli dama kana don doka na abin da ake kira a gaban Social of the Criminal Justice Act sashi na 162 zuwa 163 sun yi bayanin yanayin bada beli. Kamar shi cajin da ake yi wa shi DCP Abba Kyari caji ne wanda idan an kama shi da laifi yana fuskantar hukunci wanda ya haura shekara uku. To abin da doka ta tanada dama shi ne wanda ake cajin shi da irin wannan laifin za a iya bada shi beli, amma sai kotu ta lura da waɗansu abubuwa cewa idan an sake shi akwai yiwuwar ya sake aikata wani laifin, sannan idan an sake shi akwai yiwuwar ya yi abin da ake kira tamfarin da evidence, ma'ana zai iya shigo shigo waɗanda ake da su ko wasu abubuwa da za a gabatar a kotu zai iya ta'ammali da su. Sannan idan aka sake shi akwai yiwuwar ya tsere kenan ko wani abu makamancin wannan. So duk doka ta tanada.
Idan ana iya tunawa dai wannan shine karo na uku da kotu ke yin watsi da bukatar bada belin DCP Abba Kyari a bisa dalilai da suka shafi yiwuwar mu'amala da shedu. Ko a zaman kotu na ranar 14 ga watan Maris din nan sai da mai ɗakin sa ta sume a cikin kotu yayin shari'ar mijinta a cikin watan Maris ma ƙarfi da labarin cewa rundunar 'yan sandan Najeriya da ma ma'aikatar shari'a na ƙoƙarin kare Abba Kyari don kar a maida shi Amurka ya fuskanci tuhuma. Sai dai ministan shari'a ya nisanta gwamnati da yin hakan. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya an samu rabuwar kawuna dangane da umarnin da sabuwar gwamnatin Farfesa Charles Soludo ta bayar na cewa jama'a su yi watsi da umarnin zaman gida da kungiyar IPOP take tilastawa jama'a su a duk ranar Litinin, inda yayin da wasu suka fita kasuwanci wasu kuwa sun zauna a gida ne gudun abin da ka iya biyo baya. Daga Umahia ga rahoton da Alfonso Okrige ya aiko mana.
An samu bambancin ra'ayi tsakanin gwamnatin jihar Anambra da ma'aikatan jihar kan batun umarnin da gwamnati ta bada cewar kowane ma'aikaci ya rika zuwa ofis a kowace ranar Litinin, duk da cewa al'ummar jihar na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan awarin Biafra masu tursasawa jama'a zaman gida a wannan ranar. A 'yan kwanakin da suka wuce ne gwamnatin jihar Anambra ƙarƙashin jagorancin sabon gwamna Farfesa Charles Soludo ta umarci ma'aikata su kawo ƙarshen umarnin zaman gida na kungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta hanyar fara bayyana a wuraren aikin su a kowace Litinin ko kuma gwamnati ta ɗauki mataki a kansu. To ko me wasu ma'aikatan ke cewa akan wannan? Kwamrat Chinwe Orizu ita ce shugabar kungiyar Kodago ta jihar Anambra. Ta ce Farfesa Soludo sabon gwamna ne da ya fara aiki, kuma yana aikinsa ne bisa wannan umarnin da ya bada. Amma idan har zai iya tabbatar mana da tsaro, ba mu da matsala da zuwa aiki a ranar Litinin. Shi kuwa tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar, Kwamrat Jerry Nnubia, ya yi na'am da wannan da cewa. Ya ce idan gwamnati tana iya samar da isasshen tsaro, ina tunanin jama'a za su fita gudanar da harkokinsu ba tare da wani tsoro ba. Yanzu dai kowa na tsoro, ba wanda ke son sadaukar da ransa. Duk da cewa ana tafka asara da wannan zaman gidan da ake yi a kowace Litinin. Mr. Chidi Mwabadolu ne yake cewa tabbatarwa jama'a cewar za a kare rayukansu ce magana, saboda idan ba tabbacin wannan ba wanda zai je aiki a ranar Litinin. To sai dai gwamnatin jihar Anambra tana mai cewa ta ba da umarnin zuwa aikin ne saboda ba matsalar tsaro bace ke sa ma'aikata zaman gida a ranar Litinin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Farfesa Osita Chilobelu ya bayyana. Ya ce ma'aikata da dama yanzu sun ɗauki ranar Litinin a matsayin ranar hutu. Gwamnati tana da motocin jigilar ma'aikata daga sassa daban-daban na jihar, amma ba sa amfani da wannan damar. Ban ga dalilin da ya sa waɗanda suke da hanyar zuwa aiki ba sa zuwa aiki. To koya ta kaya a jihar Anambra yau Litinin, musamman a Oka babban birnin jihar. Alhaji Gidado Siddiki wani mazaunin garin Oka ne.
Yanzu gaskiya mutane na kasuwan giza a gefen kasuwa da sauransu. Amma a to yaro na da ya je makaranta ya dawo yace ba makaranta. Kowa yana tsoron kare ya so ya fito ya haɗu da abin da bai sani ba. Mutane sun riga sun tsorata gaskiya ba a fitan aiki.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya jin mu a tashanmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Mubarak na sunan Allah. dogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kabara madogara. Ubangijin Allah, Allah ya ba mu kabara madogara.
Madalla yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman.
A Najeriya, yanzu dukkan manyan jam'iyyun biyu wato APC da PDP sun kimtsa gidajensu don yin takarar zaben baɗi na shekara ta 2023. APC dai mai mulkin Najeriya ce kuma ta zabi Sanata Abdullahi Adamu daga shiyar Arewa ta Tsakiya, kamar dai yadda jam'iyyar PDP ta zaɓi Sanata Iyosha Ayo daga shiyar Arewa ta Tsakiya a matsayin shugabanta. Masu fashin baki game da harkokin siyasa sun bayyana cewa wannan tsari ya kama turbar mulkin karɓa-karɓa kenan da ake ta magana a kansa can baya. Hakan ya sanya na tuntuɓi Dr. Yakubu Haruna Jaɓi, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta jami'ar jihar Kaduna. Shin dakta, meye makomar jam'iyyun siyasar APC da PDP yanzu ganin cewa sun gama yin manyan tarukan jam'iyyunsu?
Na farko dai za ka duba cewa duka jam'iyyun guda biyu sun aje shugabancinsu a tsakiyar Najeriya, wato Arewa maso tsakiya. Sannan kuma alamu na nuna cewa yanzu kowace za ta fara tsarin wa zai zame mata shugaban ƙasa. Ita dai jam'iyyar APC, idan ka kalle ta, wannan daman da suka samu suka yi shi lafiya suka gama, ya nuna cewa sun kamo hanyar warware rikice-rikicen da suke shi ne cikin gida. Sannan kuma a yanzu Hantsiya Dubilu da yi kallo ya koma sama, za a kalla a gani me tsarin su na wa za su tsaye da takarar shugaban ƙasa. Sannan alamu na nuna cewa jam'iyyar APC za ta fi karkata ne wajen yankin da ba yankin Yorubawa ba. Wato kila ba za ta ba da mulkin nan ga yankin Yorubawa ba, za ta miƙa shi can yankin su Jonathan ko kuma akasin haka ɗin. Ita kuma jam'iyyar PDP bayan ta gama wannan convention ɗin za ka lura cewa ita ma tana nuna cewa yanzu za ta gyara da kitinta cikin gida. Sannan kuma za ta ɗauko gyara ta yadda yake, za ta gama za ta tsaye da takara yadda za su kwaci mulki a hannun jam'iyya mai mulki. Wala Allah ita ma ɗin da ya ta fito da ɗan takara a Kudu, amma kuma za a iya fita da ɗan takara Arewa a PDP. Saɓanin APC ita lissafi ya nuna gaba ɗaya dai a Kudu za su fitar da ɗan takararsu. Da farko dai dukkan jam'iyyun guda biyu aikin da ke gabansu shi ne tsaye da ɗan takara na gwani tukunna. Ita APC idan ta tsaye da wanda yake sashen Yorubawa, da alamu ba ta samu ƙuri'a da yawa ba a Arewa, saboda Arewa za su fi buƙata a kai shi yankin Kudu maso Kudu. Ita kuma PDP idan tana son ta ci zaɓe ta kuskura ta tsaye da ɗan Kudu, to ba za ta samu ƙuri'u ba sosai, amma da za ta tsaye da ɗan Arewa to akwai yiwuwa za ta fi samun ƙuri'u da yawa, sakamakon cewa ita APC ta tafi can yankin Kudu. PDP da za ta tsaye da ɗan Arewa za ta fi samun ƙuri'u da yawa, mafi rinjaye akan APC. Wannan game da ɗan takara kenan.
Ko da ni jam'iyyun biyu za su yi amfani da shi wajen yaƙin neman zaɓe, idan an fara gadangaren ganin cewa dukkansu sun yi fama da matsala ta rashin tsaro da kuma dai abubuwa dai makamanta juna.
Dukkan jam'iyyun guda biyu sun caccaki juna a baya akan taɓarɓarewar lalacewar ƙasar nan, kuma dukkansu kuma an ga dai sun zama abu ɗaya. Ba wacce ta zo ta yi wani abun da ta taka rawa da za a ce wannan ɗin ita ma ta fi wancan. A alal misali yanzu jihohin da ke Arewa sun riga sun ɗanɗana APC, sun sha wahala, ba abin da za ka gaya musu na APC su ji daɗi, musamman jihohin da suke Arewa maso yamma. A jihohi irin su Zamfara, irin su Sokoto, su Kebbi, su Katsina da Kaduna sun sha wahala na rashin tsaro a wannan hali. Ba abin da za ka gaya ma mutanen da suke wasu yankuna waɗannan jihohin da na lissafa da zai sa su fito su yi zaɓe. Alal misali a Kaduna in ka ɗauki ƙaramar hukuma kamar Giwa, Igabi, Cikun da Binnangwari, to mutane da yawa fa yanzu ba ma a gidajensu suke zaune ba. suna fusace da fushi akan gwamnati ba matsalan su ma wa jam'iyyar da ke mulki ko ba ita ba dukkan jam'iyyun a wajen su abun banza ne kariya ake musu ba a ba su tsaro idan ka tsallaka jahar Katsina ita ma mafi yawa din lokacin na hukumomin ta haka ake cikin wahala mutane na zaune ne a matsugunai mabambanta in zake kokarin gana a tattaro da ita saboda haka wannan akwai kalubale kwarai babba akan dukkan jam'iyyun guda biyu
to daka da yake ana cewa cikin ido ake tsauriya kana ganin a kimiyance ta fuskar siyasa akwai wani hanyar da za a gyara kafin wannan lokaci ko kuwa daga nan ya zuwa lokacin zabe din nan da za a yi wajen gyara al'amuran da suka dangaci tsaro da kuma inganta rayuwar al'ummar su don samun kuro
dama ta siyasa ta gaji haka ita dai gwamnati mai ci har yanzu tana da wuka da nama lokaci bai kware mata ba duk wannan rashin tsaron da take da shi a yankunan nan a cikin wata daya biyu in ta so ta tsaya ta yi abin da ya kamata za ta magance wannan za ta kuma kamo duk wanda suke da hannu a wannan abin ta hukunta su amma idan ta tsaya tana tafiyan hawainiya to tabbas yana nuna mata laka cewa ita ma din dai abu daya ce abin da ta zargi gwamnatin ba ta PDP to ita ma na an kamata da shi ita kuma jami'in PDP tana da lokaci yanzu da za ta shiga lunguna da sako in tana son ta yi campaign don mutane su fahimci cewa kamar da ta faɗa a baya cewa ta yadda ta ɗauki laifuffukan da ta yi a baya tana neman a yafe mata kuma za ta gyara. Abin da ke ƙasa dai shine dukkan jam'iyyun ba su ɗauko hanyar gyara ba. Dalilin ne sa na ce haka kuwa shine jam'iyya mai mulki a lokacin da take wancan convention a Abuja an samu hare-hare a wasu wurare da yawa mabambanta. Sannan kuma 'yan takarkarin da suka fitowa a jam'iyyar dukkansu ba wani abin da suka yi na a zo a gani ko da su ziyarce su su kyautata masu su ba su kyaututtuka na abin da ya shafi tallafi ita kuma har yanzu PDP tana da alamun halin ta din nan dai na da na ta zaura daga ita sai 'yan siyasa su ce su murkushe su yi shiru ba su nuna cewa suna tare da talaka ba su dawo su bi waɗanda suka gajiya suka sha wahala yaƙi ya jiji da su ya fata-fata da su su taimake su ba. So dukkan jam'iyyun guda biyu mai neman ƙuri'an talaka dai ya kamata su zo su zauna su kalla me ya dace wanda talaka zai ji ba dan jam'iyya kadai wanda yake yana tare da su dan zai je kada masa ƙuri'a ta primary election ba idan talaka ya bude ya gaji da ƙaryan a ce wannan jam'iyyar tafi wancan talaka kawai yanzu idan shi ya bude yana so zai zabe ne akan cancanta ba maganar jam'iyya ba
hakan ya sanya na tambaye wasu daga cikin yan Najeriya maji shin yaya suke kallon zaben na bana zai kasance
suna da juma to mu dai kallon mu na zaben banan nan yadda APC suka yi zaben su ya danganta mu ga rawan da shi chairman nan zai yi yadda zai jawo jama'a ya nuna musu abin da yake shi ma ɗayan party din PDP ya danganta yadda su ma suka tafiya da mutane don mu yan Najeriya yanzu ba wai zabe party bane amma mutun ne duk wanda APC suka fitar da shi in mun ga nagari ne zamu bi shi in kuma PDP sun fitar da nagari zamu bi shi shine namu mu re cancanta muke so
to sunana Usman Sani to gani ra'ayi na a game da zaben gaba shine ni a nawa ba ruwara da jam'iyya ina so in kalli wanda za a tsayar in ga me zai yi mu inda ya taba yin da me yayi kawai ra'ayi na kenan in ba haka ba ruwara da wata jam'iyya
ni ne Malam Umar Riwaya ni kan bani da wanda lai sha'awa in zaɓa a lokacin da an kai zaɓa da ni da iyalina face Buhari da kyakkyawan manufa na tunanin da yi na yi na game da shi da ya alkawarin zai yaƙi azalumai da waɗanda duk ga sunan suna abubuwan da bai kamata ba a Najeriya to Allah da ikonsa daga baya na zo na gane duk yana daddare da waɗanda mayagan da ba su so ya yi aikin da ya kamata ba an buga na ga tun da shi din ya zo da wannan manufai kuma an hana shi aiki to a tunanina ban ga wanda kuma zai zo kuma ya zo sak ɗaya da aikin da ya zo da niyan yi ba shi yasa ni da kaina na yi tunani kawai in jingi na siyasa
ta bakin wasu 'yan Najeriya kenan game da yadda suke kallon zaɓe mai zuwa sani shafi malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Don wasan kasar Ghana sun sauka Najeriya domin fafatawa ta biyu da kasar a wasan fitar da agwani ta neman gurbin gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya. Yan wasan na Black Stars a ƙarƙashin jagorancin kocin kasar Otto Addo sun sauka a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja babban birnin Najeriya da ranar yau Litinin gabanin fafatawar da za a yi a filin wasa na Mashur Abiola a nan Abuja a gobe Talata. Fafatawar farko da aka yi a Kumasi kasar Ghana a ranar Juma'a ta karkare ne a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. Lamarin da ya sa kowace kungiya take kokarin ganin ta kai ga gaci a wasan na gobe.
Sunana Malam Bello Abubakar Sokoto. To, ka san ita kwallon ta kamar amince mai ciki, amma daga alama Najeriya zan yi mun zamu ci. So da kaga mun je gidansu mun fi su samun chances na mu ci wasa, amma Allah bai kaddara mu ci wa. To inda sun zo gidanmu insha Allah za mu kare da su. Da yadda Allah mun yi su zara ta ɗan wasa. In ka dabi ɗan wasan gaban da ɗan wasan gaban su ba ma tsara ba ne. ɗan wasan gabanmu zara ta ɗan wasa ne a duniya an sadda su. To za ka insha Allah ina ganin mu za mu ci wasan nan in Allah ya yarda.
To amma su kansu ƴan ƙasar ta Ghana sun bayyana cewa a yanzu sun gano sirrin na Najeriya kuma a shirye suke su ga cewa lalle-lalle su ne za su yanki wannan tikiti idan suka zo Abuja.
Ai Alhaji Faroko, ai ba haka abin yake tafiya ba. Da sun gane bakin zaren, ai da sun ci mu a can a gidansu. ƴan kallo sama da wajen 1,600 suka shiga kuma su ne suka supporting, amma ai ba su ci mu ba. So da kuma mu yanzu za su zo gidanmu kuma in Allah su za mu roƙe mu. Ai ba nan take ba, ko mu ai mun gano inda abin gan take. Ai ba wani abu ne, ball akwai sai a ciki, amma dan mun fi su chances na mu samu nasara. In ka bi ƴan wasan mu ɗaya bisa ɗaya, ƴan wasan Ghana ɗaya bisa ɗaya, ko wani ka duba ai amma mun fi su a yi.
A ɗaya ɓangaren kuma rahotanni na bayyana cewa ƴan wasan ƙasar Masar ma sun sauka a Senegal domin fafatawarsu ta biyu a wasannin na ƙarshe na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta bana. Masar ɗin ce yake kan gaba a karawarsu ta farko bayan da ta doke Senegal da ci ɗaya da nema, wanda ya sa ake ganin ta kama turbar samun shiga gasar ta duniya ta wannan shekara a Qatar. To sai dai kuma manazarta na ganin cewa ba a nan gizo ke saƙar ba, har sai an buga wasa na biyu a gobe domin tantancewa da zakara. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An ji cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yaucin kasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko, yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da ɓata lokaci ba, abin da Zelensky yake cewa kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. Ya ƙara da cewa akwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na ganin ido a Turkiya, wannan ba abu ne maras kyau ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare, kuma suka yi kira ga ƙungiyar da ta sake buɗe makarantu wa mata ba tare da ɓata lokaci ba. Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin, bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, da kuma Julie Ladies Gresham wacce ta haɗa shirin, sai injiniyanmu Jonah Cummins. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa yinin lafiya.